Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kawo mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kawo mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Dauda
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
Sauraro kamar yadda muka saba shirin yau da gobe a duk radar jama'a yana tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 6 ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu sake lekawa masana'antar na Kennywood.
Wata masana'anta ce take koyar da hakuri da sanin ya kamata, saboda haka ba masana'anta ba ce ta hauka da kwaya da rashin hankali da rashin tunani. To masana'anta ce ta masu ilimi, ta wanda suka san abin da suke yi. Saboda haka mu ya kamata mu mai da hankali mu san cewa duk abin da muka yi a masana'antar nan kanmu muka yi ba kowa muka yi ba, tunda mu ne a cikin ta.
Ba shakka haka kuma zamu tabo batun waƙoƙin zamani ko yaya matasa suke ganin tasirin su. To cikin shirin na yau da gobe sai ku kasance da mu, zamu kuma kawo muku wata hira da shirin yayin da fitaccen dan wasan barkwanci ko mawaki da ake kira Haruna Cizo wan Germany. Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jiddigo wannan.
Allah da farko za mu fara ne da batun shirin bikin bada lambar yabon AMA Award, wato wanda ake kira AMA Award da Turanci. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta zanta da Ahmed M. Abdullahi, wanda aka fi sani da Mai Gas, ɗaya daga cikin jigajigan masu shirya gasar da ake ba jarumai da suka taka rawa ta hanyar shirya fina-finai ko waƙoƙi a arewacin Najeriya, wanda yanzu aka faɗaɗa ta har zuwa wasu ƙasashen na Afirka. Baraka, gare ki.
Shirinmu na nishadi bakwancin wa muka samu.
Eh to, a sunana Ahmed M. Abdullahi, amma mutane sun fi sani da Mai Gas.
Mai Gas, gas ake sayarwa.
Wannan wata inkiya ce tun ana yara da aka samu kuma ta biyo mu har yanzu.
To a masanantar Kennywood gashi za ku shirya award, AMA award. Wannan shine karo na nawa?
A to, wannan shine karo na 6 da muka shirya. Mun fara tun 2013. Wanda mun yi ɗaya har su biyar, wannan shine na 6. Wanda mun yi 3 a Kano, mun yi 1 a Kaduna, mun yi na 5 din wanda muka shi a Katsina. So ga na 6 kuma za mu yi shi a nan garin Kano kuma iya.
Nan garin Kano. Shi wannan award din mawaka ne kusallan za a baiwa kokowa wannan karo an tsarma har da yan fina-finai?
To, wannan award din mun fadada shi zuwa ga masu shirya fina-finai da kuma mawaka, wanda shine muka bashi suna da dama na kiran shi AMA Award, Arewa Music and Movie Award. Wannan karan na karo na 6 nan sai muka mai da shi ya zama West Africa. Shine zama WAMA, shine mai kiransa West African Music and Movie Award.
Kenan za a duba wasu fina-finai da kasashen West Africa suke yi?
Eh, kamar yanzu a wannan tunda shine karo na farko mun samu bakoncin kasashe guda 3 daga Africa. Akwai Niger, akwai Benin, akwai Ghana. To kuma sai yanda muka tsara duk shekara idan muka gayyato in kasashe suka shiga na West Africa, to zamu gayyato kuma wata kasa wadda ba a West Africa take ba daban. To wannan karan shine sai muka gayyato kasar Ethiopia.
Ita za ta yi alƙalanci?
Ba alƙalanci ta, ita ma za ta shigo ne ta ga yanda abin yake. To zamu muna son mu expanding din, mu ƙara faɗaɗa abin ne amma da kaɗan.
To an samu haɗin gwiwa ne?
To alhamdulillah, duk wayannan kasashen da kika ji ba wanda mun samu haɗin gwiwa da su, ba wai daga mutane ɗaiɗaiku ba, mun samu haɗin gwiwa daga gwamnatin kasashen gaba ɗaya kafin mu yi wannan abu.
kasashe guda uku nan da za su shigo
da Niger, Benin da Ghana.
Da Ghana? Ethiopia kuma fa.
Ita Ethiopia ai kamar za ta zo ne kamar ta ga yanda abin yake in tana da sha'awa ta shiga za ta iya shiga.
To banda waɗannan kasashe a nan gida Nigeria shin an samu haɗin gwiwa da wasu kamfanonika ko wasu wuraren?
Eh to alhamdulillah wannan tambayar ta min dadi. Akwai wasu kamfanonikan da suke bada irin tasu gudunmawar kamar akwai Tecno, akwai Zen, akwai Paro, akwai Sheri, akwai dai kamfanonika da dama wanda kofa a buɗe suke duk wani kamfani da ke ganin zai shigowa a dama da shi alhamdulillah ya zo mu zauna mu tsara yanda zamu tsara mu tafi da harkar tashi.
A ranar yaushe ne za a yi wannan award?
Za a yi shi ranar 22 ga wannan watan na December in Allah ya kaimu da rai lafiya.
To kawo yanzu fina-finai nawa ne suka shiga wannan gasa haka waƙoƙi nawa ne suka shiga wannan gasa?
To gaskiya ba zan iya cewa ba dan akwai fina-finan da yawa tunda a guraben da muka ware na fina-finai akwai kusan matakai 26. Wanda da turanci shi ake kiran shi category na waƙoƙi kuma akwai guda 20 category guda 20 to kinga zaka samu mutane daban-daban zaka samu sama da mutum 20 ko mutum 10 su shiga category guda ɗaya to kinga bazan iya cewa ga adadin fina-finai ko waƙoƙin da aka shiga da su ba
kenan wannan yafi kowanne ya mafi girma a idan aka kwatanta da gasan da kuka gudanar a baya
ai ba yafi bane ya ba wai zai fi ya mafi ne tunda mu kanmu aikace mun ji a jikin mu tunda kodan yawo da muka yi zuwa kasashe mu samu yarjejeniyar cewar sun yadda za su zo a yi ai wannan wani abu ne daban
duk waɗannan kasashe sai da kuka bi su
dukka akwai wanda muka je akwai wanda bamu je ba muna da mutane a can muka yi magana tunda yanzu rayuwa ta ci gaba akwai waya zaka iya ko ta mail ne ko ta WhatsApp ne ku yi magana da mutane in ma wasu takardu ne zaka iya yi a nan ka tura masa email sama hannu su turo maka duk akwai wannan duk mun bi wannan hanyoyin mun riga mun yi su
to waɗanda kuka je din waye a ina kuka samu kudaden da kuka je waɗannan kasashen da kuka je
to alhamdulillah shi abu musamman irin wannan abubuwan wani abu ne da in ka sa zuciya kuma ka kyauta zuciyarka akan abin da za ka yi shi ba ta inda Allah bai taimaka maka ba kuma ba wai kudi ne da mu ba gaskiya to amma tunda mun sa abin a ranmu muna yi kuma kamar yadda na gaya miki akwai kamfanonika da idan lokacin ya zo mukan same su cewa to ga abin nan ya zo ga irin tsare-tsaren da muka zo da shi to su kuma za su iya fara cewa to ga irin gudunmawar da za mu iya fara bayarwa da kuma wanda muke da shi za mu ɗan tattara tunda kamfani ne za mu ɗan tattara abin da muke da shi mu fara wannan zirga-zirga ta shirye-shiryen waɗannan abubuwa.
Waɗanda za su sanya fina-finan su shin ana biyan kuɗi ne?
Akwai rijista da ake yi wanda ba ma sa kuɗi da yawa gaskiya ba ma sa kuɗin da ba za ka iya biya ba kamar a wannan karin abin da muka saka abin da za ka rijista shi naira 3,000 ne kacal ba yawa.
To a ƙarshe me za a ce wa ma'an masana'antar Kannywood?
To abin da zan faɗa a masana'antar Kannywood awa ɗaya ta yi min kaɗan. Amma barin takaita gaskiya masana'antar Kannywood ita masana'anta ce wadda take da ɗaukaka darajar mutum kuma masana'anta ce wadda idan kai haƙuri ka zauna zaka samu duk abin da kake buƙatar zaka samu sannan wata masana'anta ce da take koyar da haƙuri da sanin ya kamata saboda haka ba masana'anta bace ta hauka da ƙwaya da rashin hankali da rashin tunani to masana'anta ce ta masu ilimi ta wanda suka san abin da suke yi saboda haka mu ya kamata mu mai da hankali mu san cewa duk abin da muka a masana'antar nan kanmu muka yi ba kowa muka yi ba tunda mu ne a cikinta.
Wannan tunda aka faru gwagwarmaya na wannan a wadin wani kalubale aka fuskanta?
A kalubalen ba su lissafuwa. Dan zan iya tunawa akwai tafiya da muka yi Niger akan zuwa can jarumansu da za su zama masa rijista mun yi fada da abokan tafiya mu ba adadi to kinga wannan ma kalubale ne
rashin jituwa
to kinga shi ma kalubale ne kawai ra'ayi ne in kana da ra'ayi ni na faɗi gaskiya kai kana da wani ra'ayi kinga dole a samu rashin jituwa
banda wannan
to banda wannan kuma gaskiya akwai kalubale babba musamman yanda zaka riƙa bin kamfaninka akan su zo ku yi wannan abun wasu suna ganin kamar ai cuta za ka yi ko baka da wata gaskiya ko makamantan da irin waɗannan abubuwan to gaskiya wannan shine babban kalubale wanda kuma din daga baya ko in baka yi daban ka bi kamfanonikan da muka yi da su zaka ga cewa su suna cin ribar abun.
To Madalla, har ila yau Baraka ta samu damar zantawa da wani fitaccen dan wasan barkwanci ko mawaki wanda aka fi sani da suna Chizo One Germany. Ga yadda tattaunawar ta su ta kaya.
Da farko dai ya akai ka fara waka kimanin shekara nawa? Me ji hankalinka ka tsunduma ga harka ta waka?
Masu sauraro, suna na Haruna Salisu. Amma mutane sun fi sani na da Chizo One Germany daga nan kasar Germany. Kuma ni asalin dan Najeriya ne, kuma ni haifaffen Kaduna ne, Zaria, amma kuma girman Kano a kanan ma a cikin fage. To abin da ya ja ra'ayina na fara waka shine a tun tasowa na gaskiya, tun ina yaro na taso a cikin harkar shirye fina-finai da kuma yare-yare da kuma tsalle-tsalle na wasan Chinese irin akurbata haka da sauransu. To a cikin akurbata nan ta nan wadan akwai wani mawaki da ake kira Bashir Tashi. To Bashir Tashi yana waƙoƙin yabon Annabi a nan fage, to yana auren yayata Salma. To a wannan lokacin Allah ji kanshi, Allah ya sa ya huta, domin duk inda zai tafi majalisi tare muke tafiya mu ne masu ɗaukan mandiri. To kin ji ta inda dalilin da ya sa na fara yin tunanin waka tun a lokacin ina yaro kina. Sannan kuma akwai duk wanda ya san Bashir Tashi yana da masu harrakawa, ita ma rawa da kika ga na fara yin rawa, dalilin Bashir Tashi ne saboda akwai masu harrakawa su dan Jimai da su wane ne sanan dai su ne wanda su da suke yin rawa. Bashir Tashi na mandiri ana wannan, su kuma za ka ga yan rawa mutum biyu uku suna harrakawa da su dan Azumi Baba.
Kin je inda aka yi na fara harkar tunani, na fara rubuta waƙoƙi na tun a wannan lokacin ina dan yin waƙoƙin Bashir Tashi, dan na fara ƙaƙalatawa koko a cikin waƙoƙinsa ne ma sai in hada da nawa, in ƙaƙalo na in jona ne ma in tashi. Kamar misali akwai wata waƙarsa da yake cewa Annabi na ni dai maraya ne, ba uwa ba uba, rike ni da kanka Annabi na, in ji daɗi bi ismillah. Ya Allah Ubangiji na, ka yassare min sarki Allah Ubangiji na, ciyarwarka da shayarwarka ya ilahi, da ni da kaina kai da kaina da dangina, na san ka Annabi na yarda da kai Ubangiji na, in ji daɗi. To wannan waƙar a cikin waƙoƙin yabon manzon Allah wanda Bashir Tashi ya rera, to tun a lokacin wannan waƙoƙin duk su ne waƙoƙin da muke yawan ji da sauransu. Kin ji dalilin da yasa na fara waƙa har zuwa yanzu? Gaskiya kuma lokacin da na fara waƙa ni ya zama ba zan iya cewa, domin gaskiya dai na taso ne kawai ni a cikin wannan harkar, gaskiya ba zan iya ce miki, amma waƙa ta farko da na fara yi a duniya ita ce waƙar sarƙa zancen banza. Lokacin da aka kama Adamu Zango a Kano aka kai shi gidan yara, kashi ya yi album ɗin shi na farko mai suna Bahaushiya. To bayan ya fito ya dawo Kaduna ya haɗu da mu a wannan lokacin, mu kuma muna ɗan da yi abubuwa sosai a Kaduna State. To daga wannan lokacin muka fara yawo da Adamu Zango, mu ne yaransa na farko, mu ne da ni da Nura Bobo abokina. To a wannan lokacin da muka yi wannan waƙar sarƙa zancen banza gidan yara, sai mun dawo Chizo da Bobo mun tafi shi kenan baibai kugayu. To kin ji waka ta farko kenan da na fara yi kenan a duniya. Daga wannan lokacin Adamu Zango ya zo yi wani album ɗinsa mai suna Lele wa Afrika. Akwai wata waka da ake kira Melaya O'o Kiyaye shi mai zamani. Duk wanda ya kalli wannan album ɗin, to idan dai ka san ni a yanzu kana ganin wannan album ɗin, zaka gane ni a wata waka da ake a wurin Suluka. To duk lokacin mu muka yi wannan aikin, muka zo muka ƙara rubuta wata waka da ake kira Can Can Cikala Cika, mun kawo Makosa, Bobo da Chizo da sauransu haka.
Ta matsayinka na mawaki sannan kuma mai barkwanci, wani irin kalubale kake fuskanta duk da dai cewa kai baka Najeriya?
Na yi waƙoƙi da dama a wurin Prince Lemanu, shi ne producer na farko da muka fara aiki da shi. Daga baya kuma muka koma muka yi wani aiki da Awwal DJ da ke nan Jigilawa Motors a nan Gwammaja. Muka yi wata waƙa mai suna Faɗa da Gaskiya, shi ne riba. Kuma sannan ɓangaren barkwanci kuma. To ɓangaren barkwanci kamar yadda na gaya miki a baya, na taso ina harkar tsalle-tsalle da kuma wasanni na shirye drama, wato ana kiran shi state drama na Chinese. Amma to kin ji yanda aka yi na koyo barkwanci, domin mu a lokacin mu da su Master Tire, domin anan ne training Master Tire su Master Awolu da su me yake da suna. So ga sanar da yawanci inda ake acrobat a cikin garin Kano babu inda bana zuwa, gaskiya duk inda ake da ka sani ana yi, gurin dutse ne rijiyar lemu ne, ‘yan katako kofar ruwa ne, kwakwaci ne, duk inda kika san ana tsalle-tsalle na acrobat ba inda ba mu zuwa, duka duk wani masara kike sani ba wanda bai sani ba wanda ban san shi ba. To, kin ji inda aka ne fara harkar barkwanci, daga nan ne kuma da mun kin san din da aka ce state drama ne, to nan ne karshen barkwanci, tunda ido ne ido wannan shi ake kira kwartakwar. Yawwa ba wai a TV ba an editing, a'a mu a fili muke ba mutane dariya, a fili ba wai sai ka je kai editing ba kai wani wai, a'a mu tun farko da muna yin state drama ne, ana kiran shi state drama, kin ji inda aka na fara harkar barkwanci.
Madalla game da waƙoƙin zamani kuma ko yaya matasa ke ganin tasirin su a zamanin nan, Baraka ta zanta da wasu matasa domin jin ra'ayoyinsu game da ire-iren waƙoƙin da suke so ko suke burge su.
Eh so, gaskiya ni abin da nake tunani shine mu abin da muka fi tunani ƴan matan zamani abin da suke so shine waƙar soyayya. Kuma ita waka abin da yake sai da ita gaskiya ga ƴan mata yanzu shine kuma a saurare ta shine kalaman soyayya da zaka danga ji idan namiji ne yake biyawa ka ji kamar kai ake biyawa a karan kanka saurayinka ne yake biya maka, idan an zo baitin mace sai kiji kamar ke ce kike ga saurayinka wato saurayinki. Waƙoƙin hip hop gaskiya ni dai ban fiye ce miki suna burge ƴan mata a wannan lokaci ba, saboda wani abun ne ma a hip hop din sai kaji an fada ba ma ka san meye ma'anar sa ba, balantana ka ce ga abin da ka fuskanta. Su ko wannan waƙoƙin soyayya kina ji kina nishadi, mo especially waƙoƙin da ma ba fiye samu suke dan hau irin kida masu yawa ba, kawai wanda ake samu suwa kida kadan 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 a hankali suna tashi, zaki ga suna sa ki nishadi kuma farin cikin ki yana ƙara karuwa ya danganta a lokacin da kike da kuma irin halin da kike ciki. Mo especially in kun yi fada da saurayinki ma kina iya sa wannan waƙar sai ki ji dadi a cikin zuciyarki.
Ya sunan malam?
Sunan Kamal Abdullahi.
To malam Kamal, irin waƙoƙin nan da ake na hip hop da na yi shi suna isar da sakonni ko kuna jin su ne kawai don nishadi?
Eh confirm, wasu daga ciki suna isar da sakonni, wasu kuma kawai ana jin su ne don nishadi.
Waɗanne iri ne suke isar da sakonni, wani ne kuma ake ji don nishadi?
Kamar Hausa muna da mawaki kamar Nura Menuwa, to tabbas duk waƙoƙin sa suna isar da sakonni musamman duk mutumin da ya fahimci waka in yana jin su. Bangaren hip hop kuma da yake gaskiya ni ba mu abocin su bane, amma da yawa ina jin tsintuwa su ma da yawa yawanci suna isar da sakonni sosai ma kuwa.
Kai ka yadda?
Na yadda da haka kamar yanda ya bayani. Dan Nura gaskiya suna kai sakonni yanda ya kamata.
Waɗanne irin sakonni?
Sakonni kamar gurin masoya zaki fuskanci abubuwan da yake faɗa na kalmomi suna shigar da shi a cikin zuciyar masoya.
To idan muka yi batu na barkwanci kuma fa?
Batun
barkwanci za ka ga yanzu mafiya yawan waƙoƙin waɗannan mawaƙan sukan yi barkwanci haka.
Eh gaskiya ne, shi ma barkwancin abu ne yake kawatar da mu saboda muna fuskantar lishadi a ciki.
Lishadi ma'ana kuma fa?
Ma'ana tana kawo wasu kalmomi na lishadin a ciki wanda zaki ga suna fahimtar da mutane wani abu a ciki.
Wani irin abu ake fahimta?
Kaman wanda ya cancanta. Zaki ga.
Shi ne muke so ka ga mai sauraro.
Zaki ga sarkakiya.
Da mana mana. Wata ne?
Kamar yanayi na kamar yanzu lokaci da ake ciki na ana dan fama da kamar wasu abubuwa ko jita-jita ko kunji-kunji, to wani mawakin yana kan shigar da sakonsa ta irin wannan wakokin na barkwanci.
Ka yadda da haka?
Ai ni ko na yadda da haka.
Me yasa kace?
Domin kuwa sani da yanayin yanda zaka ji yana furta kalamansa kamar yanda kai zaka faɗa ni na faɗa ne, to amma shi yanayin yanda zai faɗi nasa zaka ji faɗa ne zai yi, amma kuma shi ya zama a dadance kenan, ba kamar yanda wani ya faɗa ni wani faɗa.
To idan muka koma bangaren waƙoƙi na hip hop da rauji, idan ka kwatanta da mawakanta, shin akwai bambanci wajen isar da sakonni ko kukaka?
Akwai bambanci sosai da sosai ma kuwa, domin su waƙoƙi kamar irin na da mu mun basu a bangaren kamar irin tsofaffi haka su muka bawa wannan bangaren, amma yanzu mawaka na zamani ne, yanzu kowane yaro ma haka ya taso zai san me ake nufi, ya ma sani.
Zaka ga mawakan da waɗanda ake cewa ƴan gambara su ne a yanzu ai ake ce musu ƴan hip hop ko? To shin akwai bambanci ko kukaka? Ƴan da idan aka ce ƴan gambara wasu sukan yi tunanin cewa sukan yi zamba cikin aminci ko su yi habaiti?
A gaskiya dai wannan dai su gambara dai ya danganta da su yanayin nasu, domin gambara ita ta zama ma kamar ma kusan kamar hadda ce shi a wajen mai yin ta, shi kuwa wannan dama yana rubuta ta ya je ya yi bitan ta. To gaskiya dai an fi ba wa main point din sa dan gambara, shi an fi ba shi ma main point akan
na ga bakin ka
na eh ba za ki hada mawakan da na masu yin gambara da na yanzu ba. Yawanci yanzu waƙan hip hop suna yi ne wasu don su samu kuɗi, ma wasu kuma suna yin waka ne kawai ga ta na randamari babu tsari, su kuma wayancan mutane ne wasu suke yin abu da ilimi, wasu ma zaki ga mahaddata ne, wasu ma kuma karatun boko ya ratsa sosai wa kuwa. Mu kuma na yanzu gaskiya abin da muke yi a zamanance ake yin abu suna da bambanci, wanda duk wanda yake saurara waka wanda yafi ilmantarwa gaskiya na gambara
tada
eh, yanzu kuma kawai ana jin waka ne saboda kiɗa ko kuma wani abu.
To kai baka ce komai ba?
Eh gaskiya wanda ya faɗa haka ne, saboda na da sun fi fuskantar da mutane yanda ya kamata, duk maganar su zaki fuskance ta magana ce mai mahimmanci suke faɗar ta ko a cikin gambarar tasu.
To malam, muna batu na waƙoƙin, shin waƙoƙin da ake a yanzu ana suna isar da sakonni ko kuwa?
Ko ta ina ko ina ma suna shigar da sakonni.
Wani irin sakonni suke isarwa?
Ko ina ko wanne muna jin su kamar Yam Sharif.
Kaman sakonnin da suke isarwa nake so, ba wai mawakan ba.
To sakonnin da suke isarwa ko ina suna shigarwa ta yanar gizo ko ta ina ma lungu lungu sako sako ma.
Shin me ra'ayinki dangane da irin waƙoƙi da mawaka suke na yanzu, musamman rauji da ƴan hip hop, shin suna isar da sakonni ko kuwa
to suna isar da sako sakonni, saboda yana nishadantar da mutum. Idan mutum yana cikin wani hali, in yaji irin waƙar nan zai iya farin ciki ya yi waka ya ji daɗi ya yi nishaɗi.
A takaice dai kiyaye nishaɗi kika faɗa, nishaɗantar da
ke? Yana nishaɗantarwa.
To wani irin darussa ake isarwa?
Yana isar da sako.
Idan aka kwatanta waƙoƙin da na misali gambara wanda shi ne hip hop a yanzu, inda akan ce a waƙoƙinsu su sukan yi habaici ko zamba cikin aminci, idan aka kwatanta su da na ƴan yanzu, wanne ne suka fi isar da sakonni ko suke ba da darasi?
Gaskiya na da yafi. Dalili kuwa a lokacin na daɗin za su dinga faɗin za su yi wa mutum zambo ne za ka ji suna faɗa, babu wani ɓuɓɓugewa, kuma in yabo ne za su yabi mutum. So na da yafi. Na yanzu kuwa kawai dai suna haɗawa ne, suna yi. Gaskiya ai ba za a haɗa na da da na yanzu ba, akwai bambanci sosai.
Batu na barkwanci kuma ba ya kike kallon barkwanci da aka fito da shi yanzu ake yi?
To yana da kyau tunda yana nishaɗantar da mutane, kuma ana ɗan sutsunta waɗansu abubuwa a ciki, yana nishaɗantarwa kuma ya ilmantar.
To ya kike ganin wannan batuna take?
Ni a gani na barkwanci yana ɗebewa mutane kewa kaman manya wanda ba sa samun fita suna gida kaman irin a ce misali kaman su irin sarkin Kano a lokacin shi marigayi shi ma yana saulara kaman irin mutane daga ƙasan waje wanda ba ƴan uwansu Hausawa suna bi online suna ji suna aiko da sakonsu kuma ni mutanen da mawaka sun fi fadakarwa kaman misali in ka duba dan Maraya Jones duk wani maganar sa ta zai kaman ko na gidan haya ne ko na karatu ne duk da waka yake fadakarwa yana ilmantarwa kuma yana nishirwa
to ɗan yanzu fa
ɗan yanzu dai koyan su kan kuɗi suke nema saboda wani lokacin ba za ka ji me suke fada ba dai ka taji suna rawa suna wurga hannunsu ka kasa ba za su suke kake fahimta
kamantawa dan su ma suna isa da sakonni a gaskiya suna isarwa yana ilmantarwa
ni ne wanda yake ilmantar mun da su sune ɗan nanayi saboda su irin wakar irin na bikin nan da ake yi duk an daina yi a da a yanzu to su suna daukowa kaman za a yi biki a kawo su su riga irin dan miliyan miliyo su ta zama din nan to shine kauni yake birge ni amma hip hop gaskiya ni ba na fahimta menene ma suke yi
masu raro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa zamu kawo muku wani sabon shiri da abubuwan nishadi yanzu a madadin Maryam Dauda da ta gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Patrick Mr. Phil Hashim kuma liki cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.